بسم الله الرحمن الرحيم. قال أحمد بن علي المقريزي: وشرك الأمم كله نوعان، شرك في الإلهية وشرك في الربوبية. فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك، وهو إشراك العباد، عباد الأصنام وعباد الملائكة وعباد الجن وعباد المشايخ والصالحين الأحياء والأموات، الذين قالوا: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى ويشفعوا لنا عنده وينالنا بسبب قربهم من الله وكرامته لهم قرب وكرامة، كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه وخاصته. والكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترده وتقبح أهله وتنص على أنهم أعداء الله تعالى. وجميع الرسل صلوات الله عليهم متفقون على ذلك من أولهم إلى آخرهم. وما أهلك الله تعالى من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله. وأصله الشرك في محبة الله تعالى. قال تعالى: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الذين آمنوا أشد حبا لله. فأخبر سبحانه أنه من أحب مع الله شيئا غيره كما يحبه فقد اتخذ ندا من دونه. وهذا على أصح القولين في الآية أنهم يحبونهم كما يحبون الله. وهذا هو العدل المذكور في قوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والمعنى على أصح القولين أنهم يعدلون به غيره في العبادة، ويصوون بينه وبين غيره في الحب والعبادة. وكذلك قول المشركين في النار لأصنامهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إن نسويكم برب العالمين. ومعلوم قطعا أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونه ربهم وخالقهم، فإنهم كانوا كما أخبر الله أنهم مكرون
عنهم. نعم،
أنهم كانوا كما أخبر الله عنهم مقرين بأن الله تعالى وحده ربهم وخالقهم، وأن الأرض ومن فيها له وحده، وأنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وأنه سبحانه هو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبينه تعالى في المحبة والعبادة، كما أحب غير الله تعالى.
فمن أحب غير الله تعالى
وخافه ورجاه وذل له كما يحب الله ويخافه ويرجوه، فهذا هو الشرك الذي لا يغفر الله. فكيف بمن كان غير الله آثر عنده وأحب إليه وأخوف عنده وهو في مرضاته أشد سعيا منه في مرضات الله. فإذا كان المسوي بين الله وبين غيره في ذلك مشركا فما الظن بهذا فعياذا بالله من أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام كانسلاخ الحية من قشرها وهو يظن أنه مسلم موحد فهذا أحد أنواع الشرك والأدلة الدالة على أنه تعالى يجب أن يكون وحده هو المألوف تبطل هذا الشرك وتدحض حجج أهله وهي أكثر من أن يحفظ من أن يحيط بها إلا الله تعالى بل كل ما خلق الله تعالى فهو آية شاهدة بتوحيده وكذلك كل ما أمر به.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وياك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara hada mu a jidi wannan ranar ta Lahadi a 19 ga watan Zulhijja shekara 1446 wanda yake da 15 ga watan Jun 2025 miladiya a wannan majalisi namu da muke karatu cikin littafin Tajlid Tauhid al-Mufid na al-Imam al-Allama al-Hafiz Ahmad ibn Ali al-Maqarizi al-Misri al-Shafi'i wanda ya rasu 1845 bayan hijira a malaya yayi wata wata matashiya amma za mu dan dawo baya kadan a kudaje ni dan sauri mu je inda malaya ya karanta mana saboda wancan zama an dinga wato huta ya dinga kyautawa akwai abubuwan da ba mu iya faɗa wannan lokaci muna da ƙara saurara so insha Allah za mu dauko katin tirin sun mu je har inda shi malaya ya karanta mana a idan za a tuna Imam al-Maqarizi ya dauko mana magana na Ibn al-Qayyim maganan sa da yake magana cewa idan muka lura da kula'uzai da Ubangiji saukan mana za mu ga kadarin kula'uzan yana cikin wato wajen fadin sa cewa malikin nas ilahin nas wajen fadin Allah ta'ala ilahin nas duk ragowar abinda aka fada kafin wannan suna to yana shimfida ne ga wannan suna dan ya nuna maka cewa kadarin da Ubangiji ya halice bayi akan sa wanda akan shi Ubangiji zai karba ko ya karba shine bauta labadan al-ilahu yana da al-ma'bud dan ka ce al-ilahu ana maganar al-ma'luhu al-ma'bud wanda ake bauta to shine yace idan muka rura wannan sunaye wadannan surori guda biyu kula'uzanna guda biyu da Allah ta'ala ya saukar saboda a nemi tsari da shi an fara da ar-rabb wato ubangiji saboda kowa ya kamata ya dace cewa akwai wanda yayi shi ubangiji shi ya halice shi yake bashi azzikin sa sannan kuma daga nan sai a ƙara dukewa a ce masa to kuma ubangiji ya umarce ka ya hada ka shine al-malik shine a can wani wuri yace malikin nas sai kuma an ga da dukewa sai a ce kuma to ilahin nas shi wannan malikin nas wanda yake ummani da hani yana yin ummani da hani ne yanda wato bayin sa ba za su so shi ba ko ko a bayin sa suna sa shi suna bautan sa sai aka ce muka ilahin nas wato sai zama kamar wato rabbu da aka fada kula a'udhu bi rabbil falaq bi rabbin nas da aka fada wannan birabbin falak a can wannan birabbin nas aka fara kamar matashiya ne ake maka zuwa ga ilahin nas ubangiji kamar matashiya ake maka wai dan ka fahimci cewa kadarin da duk wani mai neman tsari wurin ubangiji da akan ta zai halarto a zuciyarsa sannan ubangiji ya ƙara girmama bukatarsa da neman tsari da yake shine ya halarto yayin da yake neman tsari cewa bauta Allah yake ya halato cewa kuma ba yi da wani ubangiji da zai biya mushi bukatun shi na alheri ya tunkure mushi dukkan shari'a ya tsare shi daga dukkan wani abin ki sai yayin da halato cewa shi ba wa Allah ne kuma yana bautar Allah ya da wannan addu'an da yi to shine malai ya ci gaba da kawo mana waɗannan bayani kan waɗannan sura suri guda biyu yace wa hatani suratani a'zamu huzati fil qur'an waɗannan surori guda biyu sune mafi girman makari da aka saukar a cikin qur'ani وجاءت الاستعاذة بهما وقت الحاجة إلى ذلك. واتو نيمان تري دوار أن نسود دوار أن نسود سوروري قدابيو. واتو يا زوني لو كنت أكيد بقاو بقاطع. لو كنت أكيد بقاطع أسوق دوار أن نسوروري. نزاني متري ما الله تعالى تو لو كنت أبغى مني أسوق دوار أن نسوروري. وحين سحر النبي صلى الله عليه وسلم أنا شيء لو كنت أكيد وزارة سيدي. من يم مكان متوه أكان وانا مكان سيدي أنا أبغى تبتة شيء. ce wa koyi da lahu annahu yaf'alu ashay'a wa ba fa'ala yace a lokacin da manzo Allah ya kai dan yi a tsammatin cewa wato kamar zai iya aikata wani abu kuma bai sai zai kuma kasa aikatawa wannan lafazi ya zo a cikin hadisi sai dai ya zo da lafazi mabambanta annahu yaf'alu shay'a wa fa'ala a wannan lafazi za ku ga ce yukhayyalu ilayhi annahu ya'ti ahlihi wa la ya'tihinna kamar da yake cikin musannaf babu na al-humaydi wato kuma lafa zama kawo wancan zama yayi bayani ƙara cewa me haka yake magana abinda haka yake magana shine manzo Allah zai ga kamar yana da nishai da ƙarfin da zai iya zuwa mata ta a lokacin amma idan yaji sai ya ji mutuwan jiki to wannan shine asalin abin da ita Aisha take faɗa take cewa sai ya riƙa tsammanin cewa zai iya zake mata yayin sa ya kwanta da su da ƙarfin sa inda ya saba abin da shi ne babban namiji gwarzan namiji manzo Allah kuma sai ya je ya samu mutuwan jiki iya inda wannan kakon nan wato abin ya wato ya sami matsala kenan da wannan sihiri din wasu suka kawo da wannan lafazi cewa wa ku yila lahu annahu yaf'alu shay'a ma fa'ala wa ma fa'alu ka ga wannan zama kamar wani fi'il madhi ko kamar yana wato wahabin cewa yana wato zai aikata wani abu ko kuma ya aikata wani abu a baya alhali ma bai aikata ba ya zo da wani lafazi irin wannan to amma ko ya zo da wa ma yaf'alu dan haka in ka koma wannan lafazin wa ma yaf'alu zai ƙara nuna maka asalin abinda malamai suke magana wasu suke cewa watakila misalan ya zama yana tsammanin cewa zai iya yin abin ko kuma ya riga ya yi abin amma kuma sai ya riga ganin cewa makaman ma bai yi ba duk dai wani alaka tsakanin shi da matayensa amma wajen alaka tsakanin shi da mutane wannan babu wani abin da ya sani shi to shine yana yake cewa Allah ta'ala ya saukar da waɗannan surori guda biyu lokacin da ake matsawan bukatansu shi a lokacin da aka matsala ciki to kuma duka an zo an nuna wato neman tsari da Ubangiji amma sai aka cika shi da ilahin nashi dan an nuna maka cewa in zaka nemi tsari da Ubangiji to kadarin abin da zaka nemi tsari da shi ka halatu a zuciyanka shine ka rika jin cewa abin da kake yi nan bauta ne kuma ya cancanta ka bauta masa sannan shi ma Ubangiji sai ya biya maka bukatunka kamar da manzo Allah yake cewa addu'a kul ibada ita kashi kashi addu'a kace ya Allah ya min kaza ita kace ibada ce to yayin da kake wato roƙan ka rika halatu a zuciyanka cewa wannan bauta ne shi ma kida Allah ta'ala ce ilahin nashi malai cewa kama ala zalika 40 yawman ya tsaya tsawon kwana 40 wato yana wannan sihirin na cin sa ni magana kan safanin malamai wasu su ce shekara wasu suka ce watanni wannan ma ayyun hada ne cewa za a iya tarawa wani suka ce wata 6 ko kuma kusan shekara wato ana magana lokacin da aka yi masa sihirin amma yana dan cin sa hankali hankali amma a kwana 40 ne abin ya wato tsauri ya tsanani inda aka iya ganewa wannan shine abinda Ibn Hajar ya faɗa a cikin Fathul Bari malai ce kama fi sahihi kamar yadda zo a cikin sahih wa kana uqadu sihri 11 uqda wannan sihirin da aka manzo Allah wato abubuwa ne kulakuli aka yi guda 11 wannan mun ka faɗa muka ce ya zo ne a cikin hadisi amma hadisi ya dhaifi ya zo ne a cikin hadisi ya dhaifi in kullu za ku ayoyin da ka su ma kulakulan ayoyin ka da ayoyin 11 ne to sai wasu wani daga cikin hadisi na Abdullah ibn Abbas da ake ruwaitowa ta hanyar Abu Salih Al-Bazzar daga Ibn Abbas yake cewa waɗannan suna kullakulan da aka ji a gari guda 11 gaskiya babu wani abu da ya tabbata a haka ruwayar da take nuna wannan zuwa ga Abdullahi Ibn Abbas ruwa ce mai rauni akwai Al-Kalbi Muhammad Ibn Sa'ib Al-Kalbi akwai iya da rauni mutukan gaske sannan kuma malamin sa a cikin ruwaya shine Abu Salih Al-Bazzar bai je daga Abdullahi Ibn Abbas ba amma magana cewa fa anzalallahu al-mu'awwidatayn sai Allah ta'ala ya saukar da waɗannan kullakulan guda biyu 11 aya 11 fan halat li kulli ayatin uqda sai ta kwance wato kowace kulli da aka yi kowace aya ta kwance guda daya haka ubangiji ya zama ya ladita da matsala haka ku cewa an saba da kulabuzai saboda Allah ta'ala ya kwance matsala wanda sai ridin wannan ya zo ta hanyoyi da dama wanda in ka hada su za su zama sun isa hujja lalle wato wannan ya tabbata cewa matsala an saba mishi da kulabuzai saboda a kwance mishi wannan sirri to wannan ne dai abin da malaki sai nuna maka shine wajen fadin sa ilahin nashi kaga da aka gama aka ce ilahin nashi da shi aka cika shi dan ka fahimci cewa ga yayin da kake neman tsarin to ka halarto da cewa kawai bautar Allah kake wannan kuma shine kadarin da ubangiji ya halarci bai saboda shi bautan Allah din saboda kai ita kanta addu'a ko ta roko ko ta yabo to dole sanar ta da alaka da uluhiyyar ubangiji bauta ma Allah shi daya yace wa ta'allaqat al-isti'azatu fi awail al-qur'ani bismi al-ilah shi sai ya ci gaba da cewa kuma idan an lura ita wannan al-isti'aza din a farkon sura da ake karantawa sai ta damfaru da surar sada al-ilah yace a'udhu billahi billahi kaga wannan surar ne Allah kaga sai ta damfaru da wannan surar nasa na Allah din da kaga neman tsari ake yi da sai a ce miki ar-rabb ko wani abu makamancin wani tana dai aikin shi zai yi duk wani abu aiki na ubangiji ba ya alaka da rubiyar sani amma tun da bawa ana son ya bautar da kansa da malukan sai aka kira aka ce ya ce a'udhu billahi ba ce bi rabbi ba saboda kar ya halato cewa ubangiji sai wato kawai mutulakin yayi masa dama kuma haka din ne shi kuma kake halato da cewa shi bautar Allah yake a ya halato da cewa shi bautar Allah yake ubangiji ya bautar da shi da roko din da wannan ne malamai suka ce to shi kaga neman tsari shi kake bautar Allah neman tsari aka ce a'udhu billahi ba ce a'udhu bi rabbi ba a'udhu billahi neman tsari da kake yi wannan ibada ce saboda haka ibada in aka ce ibada abin da ake magana to kana buƙatar kuma duk abin da za ka yi sai ka kira ta akan shari'a ta wato tauhidi kar ka zama ka je abin da ake neman tsari Allah ta'ala shi daya ka je kana neman tsarin wani mahaluki irin wannan tsarin da ake nema wurin Allah ta'ala wannan kaga idan aka yi haka ayi ma Allah ta'ala shirka eh za ka ga abu a kasan da daga dan shi fi ne aka ta rigima da shi da bafatu akan ya ce ya kada abu ya kada sare to kuma duk inda aka je aka dawo ba da wanda yake da ubangiji shi baya buƙatar kini baya son kini a irin waɗannan abubuwa neman tsari wannan bauta ce saboda kana son ya maka wani aiki da ba mu iya yi shi ya tsare kai ya kanga ya kange ka daga sharri duk wani sharri wa zai iya maka wannan ai dan adam sai dai su maka wani ta kange ka daga wani abu sauran kuma ba za su iya amma ba za su iya tare ka idan guguwa ta zo ba ba za su iya tare ka idan ruwan sama ubangiji ya kawo wani ruwan sama bai kamata bakin ƙwarya inda bai cika mana ba saboda rahama amma ya ga dama ya kamata bakin ƙwarya ya share duk dan adam sai ya share to wace kange mu daga duka wani abu ki Allah da ala ashe zai mu tsari to wani shi zamu da tsari kuma yace wa huwa al-ma'budu wahdahu in wannan da aka ce a'udhu billahi wannan lafazin Allah yana nufin wanda ake bauta shi daya lissibai sifatul kamal fi saboda sunan kamala sun tabbata a zatin ubangiji duk wata sifa ta kamala da ka sani to lafazin Allah wannan sunan nasa da kuma shi kashi zatin sa ya kunshi wannan sura din ya kunshi wannan ma'ana din duk wata sifa ta kamala in ka ce Allah shi sa zai zama lafazin Allah ya fi sauran sunaye in ka dauki daya sunaye lafazin Allah ya fi sauran sunaye saboda yadda ya taru duk wani sifofi na kamala yana kowa zuwa gare shi bayan cewa munajatul abdi li hadha al-ilahi kadi idan aka samu bawa kuma yana yin gani da wannan ubangiji kammalalle dil asma'il husna wanda yake ma'abuci sunaye ne kyawawa wa sifatul ulya da sifofi madaukaka al-marhubu ilayhi wanda idan wani abu ya dame shi ina rintumawa ya kuma wajensa saboda biya mishi bukatunsa fi an yu'iza abdahu shine ake kwadayi idan ku yayin da yake gani da shi kuma yake kwadayi ya tsiyatar da shi an yu'iza abdahu ya tsiyatar da bawansa alladhi yunadihi wanda yake gani da shi bi kalami da maganarsa cewa idan yazo zai karanta qur'ani din ya tsiyatar da shi mina shaytani daga shaydan al-ha'il wanda yake zama shamaki bainahu wa baina munajati rabbih zai zama yana shamaki tsakanin shi da gani da ubangijinsa wannan abinda wato malai yake magana a kaga yayin da kake gani da ubangiji aka ce kace a'udhu billahi ba a'udhu birrabbi ba saboda kai ma ka halarto cewa kana magana ne da ubangiji wanda ya taro sufan kamala baki daya duk wata sufan kamala tashi ce duk wata sufa madaukakiya to tashi ce to kuma shine wanda zaka rintuwa wajen sa yayin da kake neman wannan qur'ani maganar sa mai dadi da kake karantawa kar wani abu ya hana ka karantawa sai kai tawassuli da sunan sa na Allah saboda ka ƙara nuna masa cewa kai ba wani sani idan bai biya maka bukatar ka ba ya kai ya kada kake ba bai maka wannan shine wato sirrin da yasa wato aka ce a'udhu billahi ba ce a'udhu birrabbi ba in ka ce a'udhu birrabbi kana wato kallon kai aikin nasa to kai kuma so ake wato yanda kake neman addu'a kashe babu bin a wajen sa ka nuna masa cewa kai ba wa sare idan ka tafi ya kulli ya kulle maka kawo wala kace to yayin da kake cewa a'udhu billahi to abinda kake magana ke sai idan mu da yawa ba mu halalu wadannan ma'ana amma yayin da wato arifai wanda suka san Allah to sai su halalu wannan ma'ana to ta yaya zasu cewa ubangiji bai amsa musu ba ai ubangiji yana san irin wannan shababa kada ka halalu irin wannan ma'ana cewa to in na tafi wurin wannan je wurin kalan je sai inda naje na dawo dai in na gudo daga fushin ka zan je kuma rahama kace kai ta magiya ubangiji ya maka kuma kai ta wato maimaita wannan suna shi Allah wai dan ka ringa nuna mushi cewa shi shine abin bautan ka kai kuma kai ne bawo malai ce thumma sahaba ta'alluq bism al-ilahi fi jami' al-mawadhi alladhi yuqalu fiha a'udhu billahi minash shaitani ar-rajim yace daga nan ne kuma sai aka sai at-ta'alluq bism al-ilah dan farwa da sunan ubangiji na al-ilahu ko Allah sai ya zama ya jayu ya zama ya tattaru fi jami' al-mawadhi alladhi yuqalu fiha a'udhu billahi minash shaitani ar-rajim ya zama ya takaitu ne a duk wani wajen da za a ce a'udhu billahi ba a ce a'udhu birrabbi sai a ce a'udhu billahi minash shaitani ar-rajim saboda ka halato na uluhiyan abu ne ka rabawa لأن اسم الله صبر شيء سونا أنا تعالى أنا الله هو الغاية من الأسماء شين واتو إن صبر سونا ين ألا تعالى سكت كيوا ولهذا كان كل اسم بعده لا تعرف إلا به صبر هكا قوة سونا نقو من جزي إن دي با سونا الله با توباء واتو تعريف انسا واتو أي definition انسا أبا إما أنسا سي أنهي بلا شيء الله دي صبر سونا ألا تعالى إذا أنا سن أبا إما أنا ونسو to in ana san maranta cika sai an jingina wannan sura da Allah fa na kullu sai mu ce Allahu Allahu huwa salamu shine abinci assalam haka zaka ce assalamu huwa Allahu ba sai ce assalamu sai ka ce wato Allahu huwa salamu ba sai ka ce assalamu huwa Allah ko ismu min asma'illah haka zaka faɗe shi malam ce al-mu'min al-mu'min al-muhaimin wanda dai ya zo a cikin al-hashri assalamu al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir ya zo a cikin ayoyi cewa waɗanda duk sunayen Allah ta'ala ne akwai ƙa'idoji da yawa da malamai ke bayarwa da su yanda ake iya fahimtar sunan Allah da abin da ba sunan Allah ba magana ce mai tsawo amma zai mu ci gaba kamar yadda wata karan ma haka muka yi in ka ce assalamu shine wanda ke shi kansa abinci ne sannan kuma ya kuma kuɓuta daga dukkan wata nakasa sannan kuma shi ke amintar da bayi ba gida in ka ce al-mu'min abin da kake magana shine ubangiji shi kansa ya yi imani cewa babu ambata da ta tashi shi sai da Allahu annahu la ilaha illa huwa to wannan shi al-mu'min shi kashi mu'mini ne yayi imani da Allah shi kafa yayin da kai muke aiki ake cewa wani mu'mini ne shi ma to yayi wani abu ne da shi ma ubangiji yana da wannan ma'anar sai dai ma'anar su kan ta fi kamana wajen ubangiji akan ma'anar an fata shi da bayi kana ko daga cikin ma'anar al-mu'min shine wato wanda yake yu'minu ibadahu yana amintar da bayinsa idan bayinsa suna da wani tsoro ko wato wani azaba da suke gudu ko wani wanda yake damu su to ubangiji shi ke amintar da su daga duka wani tsoro shine al-mu'min daga al-amn ko al-amana to Allah ta'ala shine allazi yu'minu ibadahu shine yake wato amintar da bayinsa daga dukkan wani tsoro ko zalunci ubangiji baya zaluntan bayi sai na bazan al-muhaimin dan bazan al-muhaimin yana da ma'anoni da yawa kusan in ka ce zaka amma kai daga jin sunan ka san suyayin ta isa aka jingina ma ubangiji shi da ka ji sunan al-muhaimin zaka ji suna ce da aka gaba ubangiji suna ce ta isa lafazin al-muhaimin asalinsa wannan hamza wannan hawun nan hamza ce a wurin wannan al-mu'min asalinsa yake daga al-amn wal amana daga nan aka samu shi to sai daga baya aka talyinu wannan hamza din daga baya kuma aka mai da shi ta zama ma hawun kamar da kake cewa wato kake cewa araka ko haraka أراق الماء كما حرق الماء فالمهيمن دكا اندى يجي شيني واندك تكوب تدى باين سي أم تدسو سنكما شيني كي ده تكتشن جيوي أكانسو سنكما كي ده تكتشن حيمنا ده سلطة أكانسو حيمنا ده سلطة شيني تكتشن كيكو دو وانا أبنك غني با واندى إسي يبتدى بواتو سنم أبنجيزي نكما وتكيل منسى ده كيفا سا وانا شيني لابدو المهيمن أبنك كيلونا با انكشي المهيمن wannan nan ba annabi sune wato zaka halaro su ka fada almuhim ne anan ma yake cewa wadannan sunaye da Allah ta'ala in kana son ka ƙara fitar da ma'anar sunan su sai ka fara sai ka hada su da Allah sai ka ce almuhaimin ismullahi ta'ala assalamu ismullahi ta'ala almu'min ismullahi ta'ala yace fal jalalatu ai ne lafzul jalalatu Allah تعرف غيرها إذا كي تكيمو وصار سناه تاجي وغيرها لا يعرفها شو كم صار سناه ما سني كم تاجيبا إذا الله تكيمو كاش تاجيتا شو شكله نزورا نا الله شيء ونزور نا الله شيء كم كاش تاجي أما رغوا سناه شو كم شيء الله شيء كم كاش تاجي مني ما كان أكمل ما كان ماله ما يتند وصل هو نماهن كان نسمع غني هارسكا بكرن شيء واه تو لفظ الله يشيء اسم الله العظيم أما كمل ما كفنا اسم الله العظيم ubangiji madalla ya riga ya ce ana kiran ubangiji ne da shi ana kuma roƙon shi da shi to kuma kamar da muka sani mu ba a sunna ba a roƙon ubangiji da suna dai 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 nan haka Allahu Allah saboda sunayen ubangiji shine ka hada shi da wasu ma'anoni manya guda hudu to in aka hada insha Allah ta'ala wannan ismul ladhi azam zai tabbata aga al hayyu al qayyum ga Allahu ga Allahu ga al adu samad lam yalid wa lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad wadannan ma'anoni masu wato girma masu ran kai wanda idan ka hada zaka ga abin da kake tabbatar ubangiji ka tabbatar masa da rububiyyarsa ne ubangijiyarsa kana tabbatar masa da kasancewar sa shi kadai da abin nufi da bukata wato wanda ya kamata a bauta masa shi daya kuma wato duk wani sifa da kamala nasa ne sanan kuma dukkan wata da kasa ba ta shi bace wannan shine abin da kake tabbatar ubangiji saboda duk sauran asmaullahi ismullahi alazam kusayir mu wadannan sunaye idan ka bi hadisan matsala za su nuna maka malai sai ce wallazina ashraku bihi ta'ala fi rububiyyah ci amma ko su waɗanda suka yi ma ubangiji shirka a rububiyyarsa wato dama ka san kusan a baya yayin magana cewa akwai masu yi Allah ta'ala shirka a rububiyya yanzu kaga yana magana akan rububiyya ne ai cewa wato akai ta Allah da bauta shi ne zai yi magana dan kadan akan wato wanda suke ma ubangiji shirka a rububiyya masu cewa akwai wanda ya halice su masu cewa wato akwai wanda mai ba su abinci banda Allah ta'ala masu cewa akwai mai ba su iska duk wani aikata aikace na ubangiji su dauka su ba Allah ta'ala su ba wani Allah ta'ala duna wannan akadan ne suke a duniya amma dai akwai shi ga yace koda wanda suke wato yi ma ubangiji shirka a rububiyya minhum man athbata ma'ahu khaliqan akhar daga cikin su akwai wanda ya tabbatar cewa shi ma ya halitta tare da Allah Allah ya halitta shi ma kuma ya yi nashi halitta wa in lam yaqulu innahu kafirun lahu dukkan kuma ba ta cewa dai wani da suke wannan yana ishara zuwa ga wato farisawa maganar malam zai kara magana akan wannan a gaba shi ne suke cewa akwai ubangiji wanda shi haske ne akwai ubangiji shine haske wanda shi ubangiji wanda muke bauta wanda shi ne ya fito sauran iyayen gidin girma to daga nan kuma wasu lokuta kawai da ya faru da ya wasu tunaninka shi da shi kawai sai aka sami wani ubangijin duk wanda ubangijin duk wannan shine wato kamar shedan ko abin da ya kama da wannan kuma aka dinga wato dauki ba zai zakanin ubangijin haske da ubangijin duk amma kuma idan malai abin da yake cewa in ka kuma wajen waɗannan mushrikan su ma amma ba ka cewa kuma daidai wanda suke wajen girma sun yadda cewa a wajen martaba da wajen halitta ubangiji asken nan shine asalin ubangiji ba shi kaga wannan waye shi kenan shi ubangiji na farko kenan ba shi kina kike to kun ma ci ba su cewa ma akwai wani ubangiji tare da ubangiji to zaka samu ba ta daidai shi da tare da ubangiji wa humul mushrikuna sune mushrikai in dai ba wato lalacewa ba amma na san yanzu akwai wani dan da yayi da hankali zai yi hada yace duk yayi musu shi wato shehu na kamar shi halice shi na san yanzu akwai ba iya farfara wannan magana wai wannan kaga daga ji amma bin kado ba ko aka labe je yayi ai sai mu hada kai da makuntan can su dan babu shi mu dange shi daga lokacin mu je mu shanya shi ke zai halaka a kulle amma kaga abin da kai shi wani zai zo a irin mu a irin Kano irin gari irin wannan sai dai a ta wani fasafin banza da wufi a yana wani bucar buci wala ja a tsaye da dokan Allah ta'ala akan shi ba al'umma ba ta tabbata samun dauka ba sai da mutum ta koya cewa in wani ya cewa Allah ta'ala kan zin to wani kara fada wara nufa eh ba wai ka je ka dauka dokan Allah ka ba amma bi zama a aikace mun aikata wadannan abubuwa a hukumance wannan wani rauni ne ya shiga ya shige mu wai tsakanin mu da mu ba za mu iya daukan doka ba musulmi ne ke jagoranci musulmi ake jagoranci sai sun yadda cewa dokan Allah ita ce dokan kowa amma wanda ana wato kyankyama a dauki doka da Allah ta'ala akan wani wanda a cikin mu wanda ya saba wannan wani kasance ne wannan aka san cin da mu kai yawa fa in kun haka muke yi a harkar addini tsakanin alaka mu da ubangiji kuma haka muke a harkar rayuwar mu ma da adikariya muke makan mu kuma ga kawai yanzu yara matasa yau sai safi haka kashi sun yi wani sun tattare kuna tsammanin cewa da wani kaya biya su ga doka kaya biyu abin zalincin da suka yi a musu irin zalincin kwanan kwace ko rabin sa za ka saka yan yaro a wurin to kuma ina me muke yi in muka ce yaran nan daga ina ne tunamin ko na gidan mai kai wanda sake zuwa tare da Kabilu ya anguwa sai riga sun yi hukunci sun ce duk wanda yazo za su maganin sa sai wanda ya ce kuskure kuka yi sai yaro ya rasuwa ne sun fi mu yawa ne da kota da suka zo far duk muka yi yara ba su cika tun ba ku arba to zo nan mai mutu hawo suka shafa nan suka shiga ciki a lokacin in da naman ci ne naman layya za ku cinye su wani ba a su bane ya samu ba wallahi baka mu kan gaskiya ba yadda za a yi wani yazo dan siyasa ba zai mu gyara mu fara nan yaya idan ka taka ta lalace ga an sai da za a yi mu je mu samu manyan dattawan mu amma ba za mu iya hakura mu ce su su jagorance mu cewa idan wani yana rashin mutunci a waje da dan sa shi ya ce ba za a ba dan sa ba to sai tashi a wurin mu dauko shi da ya kamata wannan muna makan mu wato wani muna ne ba mu tsora a rayuwa shekaru ba za ka daure take ba ni ba da shawarar lokacin dawon karfe 1 dare ko 2 a wasu lokuta wani lokaci kuma aiki ya kai mu dare musamman kuma yanzu kakan aikin mu mara nan zai kama jinjira ta shiga aikin ta kama dare mukan kai wani lokaci to yanzu kuma dukkan kuma a ce sai an bari jeje da kai ana gudun abulun a ce an ce an tarar duka wannan yaran an san inda suke bacci an san tsofin da suke sha an san lokacin komi amma sai dubo daga an ce abu uku ne an ce daga tsoro da Allah ta Allah cika mu da shi yanzu kowa mutsoraci sai kuma munafunci ayi hakuri wannan kalmar haka dai ake fadanta munafunci shine da yazara an ce za a dauka taki to daga a lokacin a cikin ku na za a zo a ce ka san abin da ake fadanka sai kuma bata ganin siyasa wannan shi matsalolin mu guda uku wallahi mu tsada a dauka taki yaran nan ba fa daga sama suke ba ba da kasa na bakon shi ne ba cikin mu suke rayuwa ba zuwa suke wajen gani shi za su koyi a fada ba a cikin mu suke yi ba wani wanda a cikin mu nan shi ba iya ya koyi fallewa shi ba bai zuwa ba amma ko sai a bar mutane suna ta abubuwa kuma a ce ba za ta mataki ba kowa da gemu su da komai sai dai shi masallaci sauran kuma duk a bayyana rasa da wulakanci a waje san hada kowa wucewa kan waya wanda bata kai ta kawo wani a dafa mu shuka haba me waya kuma a ce an rai ta buwa waya ta buwa ta farai wannan ya kamata fa gaskiya magana dore abun yayin kaurin suna wasu daga a waje yan goma talibai ilimi wallahi da yawa sun fara babu shawara cewa mun da mu dai mu yi dawo a ciki an yi magana kowa yake mu tashi mu je wani wuri za a ba mu waje wallahi saboda abun ya fara yawa ba za a yi a ce za a yi addini ba babu abinci kuma da yaran ba wai yaran ku da kuka sani kowa ya sani idan ya yaran shi yayi kuwan shi ta samu karkashin garo ta sa shi kenan ta ce bai komi ba iska ya kashe iska shi ya rayu kuma ya kashe wani mai makan ma'adanci wallahi ko danka ne dauka kama da shi ni wallahi zan bayar sai me wallahi ya kashe wani a kashe shi ko ni ba zai kashe wani ba in ba ka kashe shi sai me ya magana ne saboda ina san ina da uban wanda ya kashe mu tare mu kai samu cewa rayuwa amma bai Allah ni na kai ya kashe mu ta kai danka da rayuwa ka ce wai an wala wani magana komiti ko wai in kalle ka fa mai makam adalci kwarai da gaskiya haka muke abu amalan mu da ubangiji ko haka muke kayan mu a rayuwa ba ma san mu ga mu juna mu gaskiya abin da ya kamata yi ba ma sani Allah ta'ala ya kyauta malaiti walladina ashraku bi ta'ala fil rububiyya wanda suka yi ubangiji shirka da ubangiji a rububiyya minhum daga cikin man asbata ma'ahu khaliqan akhar akwai wanda tabbatar cewa akwai wani mahalicci tare da Allah wa illam yaqulu innahu mukafirun lahu inda ba sa cewa wai yana daidai da wani daga Allah ta'ala وهم المشركون سنه مشركاي wanda suke wato musamman farisawa wanda suke a wajen raddin nan kuma ba'u min al-qadariyya wanda ya kamanci cina da su ɗan qadariyya nan yana da qadariyya mu'tazila kusan qadariyya bid'a qadariyya akwai qadariyya wanda suke al-mutbita wanda suka kai kololuwa wajen tabbatar da cewa shi dan adam da abin da ka gani kamar lilin kaza ne sai abin da ubangiji ya kada ba yake faruwa da haka je ya ta faransa idan ya saban Allah ta ubangiji ya masa wannan shine injabariya ana kasu al-qadariyya eh wannan shi al-qadariyya al-mufita akwai kuma al-qadariyya an-nufat su kuma kala biyu ne akwai qadariyya qulat wanda su ɗan nufat shine ba sai wani kwata kwata Allah ba shi bai sani ba sai ya faru yake cewa la qadara wal amru unuf ba wani qadara ubangiji bai kadara komai ba duk wani qadara suke korewa wadannan nan malamai sun kafuta su sun fa sun an sami an fara sabu sun Abdullahi da Umar Ibn Abbas sarqa al-qadis sahabbai amma aka kai ma Abdullahi ibn Umar bin Labar su yake cewa to a ga musu cewa ni yayi hannun riga da su su ba musu mai bane ba wanda zai imani da Allah ta'ala sannan kuma yace bai imani da kadara ba shine har ya ba mu wannan hadisin nan na Jibril yake cewa yaji baban sa na faɗa shine kawo wannan hadisi da kuke ganin an faɗi maganan wato imani da kadara kamar ko a wato shiga wannan guda shida to kuma akwai al-qadariyya da mu'tazila wanda su kai waɗannan ba su abin da suke magana kawai shine su ce wato dan adam Allah ta'ala kun san akwai maratibul qadar guda kuma akwai al-ilmu cewa ubangiji ya sani da abin da ya faru ubangiji ya sani akwai kuma al-kitaba ubangiji ya rubuta sannan kuma akwai al-mashi'a ubangiji ya ga dama akwai al-khalq kuma duk abin da dan adam ya aikata to da shi ne aikin ubangiji ya halice shi amma ba shi ya masa ba wannan bannan da yayin sharrin da yayi ba ubangiji ya masa ba amma dai ya halice shi da aikin sa na shafi gaba da misali kamar yanda za ka gani wato wayanka bature da yayi ta shi ya kage ta ya kage aikin da take yi amma ba shi ke mata aikin ta ba to saboda haka dan adam da aikin sai dai aikin sa yana karkashin ganin daman ubangiji ne kamar yanda shi ma wato ubangiji ya wato bature ya ga dama zai yi mutane gudu wata tafi wata gudu tana karkashin shi asace to su wato al-qadariyya na mu'tazila da sauran qadariyya wanda suke busukai waɗannan tsanani ba sai suka ce a su bu sai cewa wato dan adam wato Allah ta'ala shi ne ta mishi aikin sa ba su bu sai da ba Allah ta'ala kuma ya ce wallahu qalaqakum wa ta'mal sai ce su bu sai da ba su dan adam shi ne ya kauke abin sa in ya saboda in suka ce wai in aka ce dan adam wai ubangiji ya halice shi ya halice aikin sa to ai kai da laka ce masa ubangiji ko zai kama shi ya halatta da shi da ka so wallahi ya sha musu kai su bu sai da ba tare da cewa wato a wani abun ba haka abin yake ba a cewa ubangiji ya halice aikin su Allah ya ce wasu suka yi aikin gashi yanzu mun kawo misali gashi duk wani na'uran mu da muke da sauransu baturen shi yayi ta ya kuma tarda mata aikin da za ta yi amma shi ke mata aikin ba shi ke mata aikin ba haka ubangiji mu yayi mu ya babu kuma yancin mu da ganin daman mu za ba amma kuma ganin daman mu in ubangiji ya ga dama ya ce ba ma san ba ya san kowa ya ƙara cewa ko tari yayi ubangiji ya ce ya hana kowa da bashi in ya ga dama amma duk da haka sai ya bari saboda adalcin sa kuma akan wanda yake amsa ko yake karba kuma zai ma kowa hisabi to su wannan sune sai suke cewa wato dan adam shi ya aikin sa to haka fa kai ce ai kaman suna cewa ne akwai wani wanda yake akwai wani abu wanda yake ubangiji bai halice shi ba ina idan suka ce dan adam shi ya aikin sa shi ya halice aikin sa kaga sai su ce akwai wani dan adam shi ma yana halitta wanda ba halitta ubangiji ba to kuma aka ga wannan ya fita daga cikin wato ganda ubangiji kuma wannan kuma aka ga shirka ne shi kuma ka tabbatar cewa akwai wani mai halitta da ubangiji kenan shine ke cewa wallahu min al-qadariyya da wanda ya kamata su waɗannan farisawa da ƴan qadariyya warubiyatu subhanahu lil'alami ubangiji ga duniya duka da ya halicce ta cewa shi ya halicci duniya baki da ar-rububiyatu al-kamilatu al-mutlaqatu shamila ita rububiyya ce wanda ta kunshi kowa kammalalliya ce kuma ta shafi komai da kowa duk abin da ka sani da inda kake da ciki da wanda bai da ciki ubangiji shi ya halicce shi kuma shine ubangijin sa shine abin da yake magana har aikin ka ubangiji zai iya ga dama wani lokaci kawai ya hada maka aikin naka kawai ya sa miki rai da cika ya zo ya ce ni ne aikin ka wannan ma zai faru in aje kabari zai faru Allah ta'ala zai hada maka aikin ka ya zama shi ne ta ka zama in ai aikin alkhairi a gani in ai aikin sharri a gani to shi kaga wannan aikin naka shi ma mawun Allah ne to shi su ba ka tabbata da wannan bautar ba wai directly ba amma suna cewa wai in suka faɗa ka za su ce kamar Allah ta'ala ya zalunci kuma tunda ba kamar shi yasa ka aikin amma kan Allah ba haka yake ba a mashi'a ce dai suna karkashin mashi'a ubangiji yace kana cewa ubangiji shi ya halicci duniya baki da tubinu aqwalahum wannan yana bata maganar qadariyya da suke cewa akwai dan adam shi ya halicci aikin sa li'annaha saboda maganar su na cewa dan adam shi ya halicci aikin sa taqdir rububiyyah wa jami'i ma fihi min al-dhawati wa sifat ko kuma saboda rububiyyah ubangiji ya tana hukunta cewa wato shi ya halicci dukkan wani abin da ka sani min al-dhawati wa sifat yana da jika-jika ne ko kuma yana da wato sifa ne sifa shi ne abstract wanda bai da jika-jika kamar gaskiya kamar amana kamar ilimi wannan abubuwa daga haka tsammanin cewa wai kawai wasu ma'anoni ne da ba su da ma'ana hakika ne don ubangiji ubangiji ya san da su in ya ga ba ku akwai da ke hada su kwarai da gaske wal harakati da kuma motsi da muke yi wal af'al da kuma aikace-aikacen da muke yi wannan duka wato da mu kan mu jikin mu da aikin da muke yi mu duka mun bayan Allah wannan shi ake saka tabbatar duka wa haqiqatu qawli al-qadariyyah al-majusiyya amma haqiqanin maganan wanda suka fara cikin bid'a al-qadar al-majusiyya wanda suka dauki ra'ayi na maguzawan Iran shine majusiyya annahu ta'ala laysa rabban li af'al al-hayawan cewa suke yi ubangiji haqiqani ba shine ubangiji wanda ya halicci aikin wato bayi ba kamar suna san sai akwai dan adam shine ubangijin aikin sa kaga wannan kuma aka tabbatar cewa akwai ubangiji har ubangiji kuma wala tatanawaluha rububiyyatuhu kuma wato rububiyyarsa ubangijiyarsa bai shafi aikin dan adam ba in kai ka tatanawalu ma la yadkhulu tahta qudratihi wa shi'atihi wa khalqihi saboda idan wato su a ganin su ta yaya za a ce wato rububiyarsa ta shafi abinda baya cikin karkashin ikon sa. Don kun ce dan Adam shi ke aikin sa ko baya karkashin ikon Ubangiji. To ai kun ce dan Adam shi ya halitta kenan. Don kuma kun ce dan Adam shi ya halitta, kun ce kuma akwai wanda ya halitta da Ubangiji. Don kuma kun yarda cewa Ubangiji shi ya halitta wadannan abubuwan duka. To kuma dole shi ma aikin dan Adam yana karkashin kudura da mashi'a na Ubangiji. Wannan shi na bawan Allah shi ma aikin. To wannan shi ne abin da malamin yake magana. To shi ne yake cewa wa shirkul umami. Shi shirkan halittu baki daya. Ruwa wannan malam ya ƙara yin wato hararowa ne ya ga dukkan bayi. Wai me ya jawo suka shirka ne? Me ya hakikanin shirkan su? Yace kullu nau'ani, dukkan shirka in ka duba da yake a duniya nau'i ne guda biyu. Akwai shirku fil ilahiyya. Akwai shirka da ake ma Ubangiji a karancewar shi abin bauta. Wa shirku fil rububiyya da kuma shirka da ake masa a karancewar sa Ubangiji mai halitta wanda ya halitta bayi baki daya, ce akwai wanda ya halitta ta da Ubangiji. Fa shirku fil ilahiyya. Shirka a bauta wal ibada din ne bauta din huwal ghalibu ala ahli al-ishrak wala shi yawa akan mushrikai wa huwa shirku ibad al-asnami wala shi ne shirka da ake samu wajen masu bautan gumaka galibi suna cewa ne su ba za su bauta ba Allah shi da ba din sun san cewa ubangiji shi ne babba wanda yake ya girma ba akan waɗannan gumaka to amma dai su suna cewa za su bauta ma waɗannan gumaka saboda su ƙara kusanta su ga ubangiji amma haka dai sun bauta ma wannan Allah ta'ala wa ibad al-mala'ika da masu bautan mala'iku wa ibadul jin da ba su bautan addinu eh ma su bautan addinu ko a yanzu ana samu ne dai suna baka dokoki to kana bautar su a ce na juma'a kai kaza a ce in zaka yi wani fita kai fita ga yanda zaka yi fita a ce ga wasu rubutu na farjini ka dinga wawanke fuskar ka da shi akwai wani addini da zai taimake ka a ce in zaka yanka ka yanka ta kiya a ce ka binne haka nan da rai da lafiya wannan duk mabahi ne na shirka ba wani maganar wai sun bude shi suna bashi magani boka ne ba wani kar ya ke boka ne wa ibadul mashayikh da kuma masu bautan shehunai wa salihin da kuma masu bautan salihan mutane al ahyahi rayayu wal amwat da matattu alladina qalu wanda idan ka tambaye su cewa suke yi inna ma na'buduhum muna bautan su ne la yuqarribuna ila allahi zulfa saboda su kara kusanta mu zuwa ga Allah ta'ala kusanci wannan shine ayan qur'ani ne ma na'buduhum ila yuqarribuna ila allahi zulfa wa yashfa'una la 'indahu kuma saboda su zama sun cece mu a wajen sa sai zama tsani za mu taka mu kai zuwa wurin Ubangiji salin halin mu ai muna da zunubai da yawa sai da zamu iya roƙon Allah kai tsaye sai wato sai Ubangiji da ikon sa ikon Ubangiji ya kona mu kaga da cewa wato buga kan mabiya Ubangiji sai ka ce wani wato Ubangiji da baya san bawan sa Ubangiji da tsakaninsa da bawa inda ake tarare bawan ma yana cewa wato anya za a ci wato za a yi Ubangiji shi zan tsan ya bi maka na baya bi maka zuwa dai kawai kar ka cire rai daga damar Ubangiji. Ubangiji na faɗa masa wannan. Amma ka ga wani da cewa ka abauta ma Ubangiji ko a roƙe shi kai tsaye sai dai ta hanyar waye. Kaga abu yana lalacewa kwarai da gaske. Wa inna la bi sabi qurbihi min Allah wa karamatihi lahum qurbun wa karama. So muke idan muka bauta ma waɗannan shegun nan, muka bauta ma waɗannan gumaka, muka bauta ma waɗannan aljanu saboda kusan wato saboda kusancin su da Allah ta'ala da kuma girman su a wajen Ubangiji. Mu ma mu samu kusanci da girma wajen Allah ta'ala. Wannan duk aka Ubangiji wato shedanin kiraya da kan mutane har yanzu akwai da zaka ce wai ai Allah kara hidima Allah kara kaza ba abin da yake masa hidima wai wannan ne ya kara mushi wato kusanci da Ubangiji manzo Allah Allah kara kusanci haka ake so a daji dina ma canza shi Allah kara kusanci eh zai zo ta hidima ya sai wasu abubuwa yana ganin shi bai wannan hidiman ba bai wannan kusanci bai zai samu kusanci zuwa ga ma'aiki ba alhali tsakaninka da ma'aiki abu ne a fili malam ya bude ya kanta maka ya koya maka shikenan kai ku je ka ku fara haduwa ba an kaga dama wannan sadaqin sai alheri an ga sada kare shi kama huwa al-ma'ud fi dunya bi husuli al-karamati wa zulfa liman yaqdimu ahwana al-maliki wa aqaribahu wa qasatuh yace wai kamar yanda muka saba sani a duniya cewa wato idan mutum yana sai sama karama da kusanci ga wanda yake ga wanda yake wato hidima ga wato masu taimakon sarki da kuma makusantan sarki da wanda suke zama soci a su ake rufe kofa da su to idan kana so ka samu fada wajen wannan sarkin to ka je ka samu da yan gefen nan ka rinka musu hidima su ma sai su kara maka wato a kaimi wajen ka halin da wannan sarki din da haka shi ma Ubangiji idan kana son ka bauta masa to ka je ka samu wanda yan fadan Ubangiji ne su ma kaga shi kenan sai su kara maka kaimi su kara maka fada wajen Ubangiji wannan shine abin da suka yi wannan kuma shine wato wannan shirka in ka lura zaka shine kokarin kamanta Ubangiji da halittunsa cewa da kuke wai kamar da muka saba a duniya wai ce muka Ubangiji zaka yi mushi hukunci da hukunci ɗan duniya tashbihul khaliq bil makhluq ta ina wani abu zai yi maka hada ubangiji ubangiji wanda su fa kamala yayi da shi yanzu shi duk wani shugaba ana iya zuwa can wani lungu mai gida ma ba shugaba ba mai gida ana iya zuwa can wani lungu ai wasu abubuwa bai sani ba to da kai na bukatar wasu ai wasu idanuwa yana bukatar masu wasu alle ko sun kayan su gami ake musu su gaya mishi sai yana bukatar ya san wani mai kitowa yana so na daga su so na yake yi a bayan hidona azu a gaya mishi saboda ya ƙara samun tsanci tsakanin su yaji amma Allah ta'ala ya riga san komai ala ya lam man khalaqa huwa latiful khabir ubangiji ya sani kuma ilimin nashi mai zurfi babu wani wanda zai fita daga ilimin ubangiji sai ka baya bukatar wannan kar ka sani ubangiji hukunci da hukuncin da ka saba yi ma yan adam to shine yake cewa wa idza lam yusabi qurbi min allahi wa karamati lahu qurbun wa karama saboda mu samu karama mu samu kusanci kamar yanda wannan shine aka saba a duniya wata idan ana son a samu karama da kusanci to a shine a je a matsi wato makaraban sarki da kuma makusantarsa da kuma wato wanda suke makibantansa mala yace wal kutubul ilahiyya kulluha min awwaliha ila akhiriha in ka lura littafai da aka saukar na ubangiji duk da ubangiji saukar duka daga farkon ta zuwa karshen ta da annabawa tubdilu hadha al madhhab duka suna wato bata wannan mazhabin cewa mu ba za mu ta ba Allah ba kai tsaye sai dan mota musu hanyar shefu ke kuwa ne to tunda Allah ta'ala ya fara saukar da littafinsa a ban kasa tun lokacin annabi adam in an bashi littafi in kuma ba ba shi tahiyo tun lokacin annabi nuhu har wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba wanda in ka je ka buɗe ba za ka gani ana fara da wannan aqidar amma har yanzu aka gani fara da muke a garin nan a kasan nan dai har yanzu aka tafi da ibada din nan shi wani bai yadda ya bauta ma Allah ba sai ta hanyar shehu waye waye ba ka gani shi ma yanzu Allah ta'ala ba ya san addinin naka sai ka zo ta maza ba ku maza ba ku da addini ce dan Allah shari'a ce doka ce ba kuma ba makaranta ce ba kana ka bai ta makaranta shi kenan ka kai ka daga nan sai dan kadiriya ya kadiriya sai dan tijariya tijariya sai ka gani amma na ka ce dan tijariya sam ba isa dan tijariya je dan kadiriya je wajen shehu wato wali dan kadiriya ba shi ka fara ba addini kuma sun raba addini sun lalata addini ba mala ce wata rubu kuma tana yin raddi ga wannan aqida wato qabihu ahada kuma tana munana masu irin wannan shirka da وتنصوا على انه اعداء الله تعالى كما سنا القراني ده ده ابن الله تعالى سوكر يا ناس تكرر cewa wannan abin da ake yi wannan su din shirkan nan makiya ne da Allah ta'ala wannan mutan da suke yi ta hanyar wani na sauta ma Allah to wannan kiyya suke dama kansu wajen ubangiji wa jami'ur rusul dukkan manzanni salawatullahi alaihim Allah ta'ala ya musalla salatu Allah ya tabbata gare su muttafiquna daga sai ittifaki ala zalika akan ko wannan koyarwa cewa duk wani wanda yake bauta ma Allah ta hanyar shehu wani ko ta hanyar gunki wani ko ta hanyar wani saliki wani ko annabi Isa ko ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mu fada da wani baki a gane yace shi zai bauta ma Allah ne amma sai ya je ya kai ya ma'aiki aikin ma'aiki dauki aiki zai kai ma Allah in ba ka ba za ka karba ba wallahi tallahi shirka ne sai da ka ce za ka ta hanyar ma'aiki wata ta hanyar sunnarsa amma ka ce wai shi ma'aiki shi zai karba kace ma'aiki mun fasar da nan kai muke maka mun ba za mu yi zuwa mai Allah kai tsaye ba sai dai makai ka dauki sallar ka je kai mishi ka kai ne ka fahimci Allah ta'ala wallahi shirka akai ba ban mace kirsa wallahi in mutun ya mutu aka dai mutu ko banza da wuki wallahi mutu karshe wato hujjoji sun cika mala ce mutajiquna ala zalika min awwalihim wa akhirihim tun daga farkon su har zuwa karshen su duk in ka je karba qur'ani ubangiji ya riga ya faɗa cewa ayi da dama na manzali ya qul ibudullah ma lakum min ilahin ghayru wala ayi da dama an faɗa haka duk wani annabi ya ce ko ta mu Allah ba ku wani abu bauta sai shi da ya bace shi abu ta mu shi wani shi da annabi ne faɗa ba wala kana ba aka yi kulli ummati rasulan an ibudullah wa tanibu taghut wannan da yace wala kana ba aka yi kulli ummati rasulan an ibudullah wannan an mala ce ta tafsiriya ana ga maka Allah ta'ala yayin da ya aika kowane annabi to maganar annabi shine wannan an ba mazariya bace tafsiriya ce tafsiriya ita ce wanda take da ma'anar maganar hikayar maganar mai magana din amma ba amfani da lafazin alqaul ba kamar an ce ne wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan wa min wa zalika ar-rasul yaqulu lahum qudullahu wa tanibu tabut haka ake fada amma wannan yaqulu ba akawo sai akawo maka an in akawo an ba za ka yi kulu ba in an kawo yaqulu ba za ka ga an ba wannan an ake tafsiriya tabo da yawa cikin qur'ani afala yarawna an la yarji'u ilayhim qawlan inda masariya ce an ce Allah ya rji'a amma ce Allah ya rji'u wannan an wato daga cikin maganar wato abin da ake magana hikayar cewa ba zai iya musu magana ba eh wannan an al-tafsiriyya to anan kaga dukkan annabawan Allah Allah ta laya ba da labarin cewa dukkan su cewa suke zama abota ma Allah shi daya kuma a nisanci dagu saraka wannan shine da'awar annabawa duk wanda yace wannan ba shi da'awar annabawa wato kaga yana wato kokarin kautar da al'umma a asalin abin da ya halice ta saboda shi Allah ta'ala yake cewa wa ma halaka Allah ta'ala man ahlaka min al-umam duk wanda kaga Allah ta'ala ya halaka su Allah bai halaka su ba a cikin al'ummai illa bi sabbi hadha shirki sai ne idan suka wato yi rashin mutunci ga akan wannan tauhidin suka zakke ma wannan shirka din na bautan Allah tare da Allah ta'ala da bautan wani Allah tare da Allah wa min ajli kuma saboda shi ubangiji halakar da su ba wanda aka zo kawai saboda kawai yana wasu ƴan zurban sa kadai sai ka samu ina zurban ku ya hada ko mutane annabi lokacin da ake ce ana an musu wani azaba to sun hada ko da shirka sun hada da shirka ba wai kawai sindan waɗannan abubuwa suka yi ba saboda a lokacin da kuka zama ruwan dare zurbin da kuke yi wani zurbi da kuke zakkewa ubangiji kuke zakkewa a haƙin ubangiji sai aka aika muku manzo aka ce ku haƙura da wannan zurbin ai ana san ana ga muku cewa ba abota ma'ana da wannan abu amma ana abota ma'ana da barin abu to yayin da kuka ce ku za ku ci gaba da zakkewa wannan zurbin ai kun halatta ne ai su mutanen kamar sun halatta ne su ba ba ina magana cewa wanda ya isayi kan ma'ati kamar ya fi musulunci ba a ce dai ina magana cewa dogewa kan sabon Allah yana bayuwa zuciyar ta lalace daga baya har ya koma a zuciyar sa yana cewa ya halatta to wannan abuwa guda biyu shi aka halaka su shirka ta awuluhiyya da kuma shi wannan babban banna da suke yi wa aslu shirki fi asalin shirka a awuluhiyya asalin wannan shirkan malam shi zai yi bayani lokacin wa aslu shirki asalin shirka da ake ma'ana ta la'abuta asali yana faruwa ne fi mahabbatillahi ta'ala wajen wato san ubangiji sai a so wani mahaluki kwatankwacin yanda ake san Allah ta'ala duk wani so da kaga ana yi duk wani bauta da kaga ana bautan wani Allah za ka ga farko kadarin abin da ginshikin da ya jawo wannan abin shine soyayya wuce guwa da iri aka yi wurin soyayya duk wanda ya wuce guwa da iri wajen soyayya ya zama har zai iya raba da raba tsakanin soyayya da yake wa ubangiji da wani soyayya da yake wa dan adam to an dauko hanyar bauta ne ke sa wato wata sa a kula ko bosan da ce da waɗanda za a ga ana duwa ana riki narki musu da sunan wasanni ko wani abu kuma da kansa za ku sa cewa wani wani idol me idol ne ku duwa gani idol me shi idol da turanci wani wani shine idol din sa eh so shine adori din sa yana shi ya mai shi idol din sa wato wani wani wanda yake yana mutukan san sa daga nan kuma sai ya koma baccin sa farkin sa mabarkin sa har mabarki zai yi koma yana yi da shi dai ko ba nan da aka ce akwai wani wasa kuma ya rasu kuni wallahi wannan hanya aka dauko in ka kana mu cika ta fara samu wannan raunin ka ne ma sa hanyoyi tun warwari da zaka rena wadannan abubuwa saboda hanya ne aka dauko ta banna a yake cewa asalin tawani duk asalin shirka za a yi maza da za a yi Allah ta'ala duk galibi daga soyayya yake fara in dai soyayya ta zafa tsama a zuciya to kuma shikenan za a koma annabawa ta saboda shi dan adam dan halitta daga ubangiji yayi ba ya sa abu wanda yake so kaidar kenan wa aslu shirki fi mahabbatillahi ta'ala asalin wannan shirkan ya ana samu sa ne a wajen soyayya da ake ma ubangiji qala ta'ala Allah ta'ala yana cewa wa minan nasi daga cikin mutane ana samu man yatakhallu min dunillahi andadan wanda yake rika wannan Allah ta'ala a madan aba kini ga ubangiji aba ban tarayya ga ubangiji yuhibbuna hum ka hubbillahi yana san su kamar yanda yake san Allah ta'ala yana daidaita su wajen da soyayya da yake ma Allah ta'ala والذين امنوا اشد حبا لله wanda suka yi imani kuma suna tsantsanta ma Allah ta'ala biya soyayya ba sa yadda wani mahaluki sai ya tashi da Allah ta'ala wajen soyayya ba sa yadda mutlakin ka ce kai akwai wani abu wanda kake so wanda daidai da soyayya da kake ma Allah ta'ala wanda shirka ce da mun ja mu da nan ko ma'aiki kana san shi ne saboda Allah ko ma'aiki mu muna san shi ne saboda Allah amma baka cewa yanzu kana san ma'aiki sai da kake san Allah baka faɗa wannan magana in kana faɗa ma wannan kuskure ce kace muna san ma'aiki saboda Allah saboda shine zakalan mu zakalan mu da Allah ta'ala ko wanda kaga kai daidai kai sabbi amma baka cewa kana san ma'aiki inda kake san Allah ba haka to wanda bi da amanu ashaddu hubban lillah saboda haka zaka koma shi kashi ma'aiki kana san shi ne asalin wani soyayya ta cikin kowa zuwa soyayyar Allah ta'ala shi daya fa akhbara subhanahu wa ta'ala ta ya bada labari annahu man ahabba ma'a Allah shay'an ghayrahu cewa duk wanda ya so tare da Allah wani mahaluki kusan kuce yanda yake san Allah kama yuhibbu kama yanda yake san Allah fa kad ittakhadha min dunihi niddan min dunihi ya rike shi abin kini kuma bayan ubangiji amma ne ce wa hadha ala sahih alqawlani fil aya wannan shine wato ɗaya daga cikin manganu guda biyu da malamai suka tafsirin wannan aya wanda yafi inganci a maganar malamai annahum cewa fadin sa wa yuhibbuna ka hubbillah annahum yuhibbuna kama yuhibbuna Allah suna san ababan bautan su kamar yadda suke san Allah ta'ala me ya sanya ku lura da kyau gare me ya sanya wato su nasara suka fara cin kafirci soyayya da sai malamin Isa ne da wasu abubuwa da suka ya gudana a hannunsa suka koma suna suka tsaya musu kauniyar soyayya suka ce ai ma zai yiwu ba wato wanda yayi wannan aikin sai ya da wani kaso na rububiyyar ubangiji sai suka koma suna bautar sa kaga wannan soyayya ita ta ja musu shi yasa za ka ga manzo Allah ya ki bari ai musu irin wannan abubuwa da su qurune kamar azratin nasara ala Isa ibn Maryam kar ku wuce gona da iri kamar yanda wato nasara suka wuce gona da iri akan annabi Isa duk abin da zaka yi kar ka zo ka rika cewa annabi ya san gaibu ko ka ce kai yanzu in an taba ko Allah aka taba ba za ka ce koyi ba amma aka taba Allah kaza a gari maka a taba Allah ba za ka ce koyi ba amma ka ce an taba Allah ba za ka ce a gari maka kaje ni ana gane magana ce mummuna ubangiji shi soyayya take cikewa zuwa gare shi sannan a cikin waɗanda suke ɗan adam ko a cikin mahallukai wanda yafi kowa hakki a wurinka shi ne manzo Allah amma kar ka hada in ka hada za a je lahira zo a tashi fayau ba komi Allah ta'ala ya cewa wallazina amanu shiddu hubban lillah fasalan farko da malamin da mallan yake magana shi ne masu cewa wannan wallazina amanu wannan yuhibbuna ka hubbillah fasalan shi ne wato suna san ababan bautan su kamar da mu'mini ke san Allah ta'ala wannan tafsirin malamai sun yi magana Ibn Kathir Ibn Taymiyyah sun yi magana akan cewa wannan ba shi tafsirin da yafi kyau ba saboda ayoyin Allah ta'ala idan ka duba sauran ayoyi kamar da malamin zai kawo a gaba suna nuni zuwa ga cewa abinda ake magana suna san ababan bautan su ne kwatan kwacin su ne da suke san Allah ta'ala to ina ga wanda zai ce ma shi ya san abin bautan na nasu fiye da Allah kaga shi ya kawo da cewa kina ko ta shi ba san Allah baki da shi abin bautan sa kawai yake su kaga wanda ya kawo lalace ba kai mutsala in ka kwatanta ka ce kana san Allah zaka ma Allah sallah Allah ya baka lada sai ka ce amma kana da wani mutumi da kake san shi shehin ka ko kuma wani aljani ko wani mala'ika shi ma za ka yi mishi wannan ibada saboda kana san shi yanzu ka fa gwama ba an gwama shi an shiga wani abu kuma saboda soyayya ta yi tsani wato har za ka iya bautan wancan din shi ma ba za ka iya bautan Allah shi ne ba to abubuwa kuma za su lalace eh kwaye da gaske wa hadha huwa al-adl to wannan shi ne daidaito ko ka ce al-adl ko ka ce al-adl al-adl shi ne sai da mazari daga adala ya adilu adlan mazari na shi wato asalin wato kalma da shi wa al-adl shine ismul masdar al-adl shine da al-mithl bil mithl in ka ce ka ittakhadha fulanan al-adl lillahi ta'ala yana sai ce ba shine shi irin Allah ta'ala kwatan kwaci kawai kini tafara ne ga ubangiji shi wannan ya hubanna amma ka ce ittakhadha fulanan al-adl lillahi ta'ala wato shine a aikin sa ya dauki wasu abubuwa na haƙƙin ubangiji ya bashi to adlan ya fi sauki al-abri akai al-adl a wani hadisi kaji manzo Allah da yace masa da yace masha Allah wa shi'ta sai ya juya ce aja'adallahi idlan ka sanya ni kini ga ubangiji ne tamka gare shi ta kwaransa amma kaga yanzu shi wani kaga tawassulin ma aka ce kai yi da manzo Allah ce kamar zaki shi kuma wallahi ba addini bane ko dan zamu zo da ku duk aka zo kan wannan gaba za ku ga innan ba addini bane kwata kwata baka cewa ya Allah yi murwa sama dan annabi babu wannan kwata kwata a Qur'ani ko sunna wanda kuke ganin akwai je kawo an ba shi sana wallahi babu shi amma akwai da aiki na kai manzo Allah ya da martaba ya da girma amma matsalar shi ne kawai ba a ce mana buruka ya saboda alfarma shi ba to kamar masa alfarma sa Allah ka ce alfarman kuma dike ya wallahi ka ce ba ka ce ka alfarman ba ga sunan sa ai wannan ya riga an tabbatar da alfarman sa amma matsalar shi ne roƙon nan matsalar ta wasu ni ibada ce to waye ce ka ce ayi dan annabi din tsakanin mu ka gani zan yi cewa imam yi min kaza dan annabi zan iya yi tsakanin mu saboda dama ya ba ki ya da mutaba a wajensa kamar in ce ne yi saboda wato abokata kamu da yi muke tsakani yi saboda kasancewar mu ɗalibin ilimi ne duka wannan daga zai iya yi saboda wannan saboda da wala abu da mutaba a wajensa na taba da wannan wani adam masallaci da zai koyi zuba yana abin ya fara masa kai kwarai da gaske nace tsakanin mu zamu yi cewa a ba ni dan annabi ban ma kai komai ba in ce ba ni dan annabi wannan ba kai komai ban ka fada ka sai dai kawai abinda malamai ke magana kar ka ce a baka dan Allah dan annabi hada wa guda yi wannan kaga sai ya zama akwai tarayya amma ka ce kai ne ban dan annabi to wannan yayi ba kai kuskure ba illa ya ka dai zai ce in za a baka shawara ce duka ce a baka dan Allah shi daya kamar yadda manzo Allah shi ma aka yi kamar sanin sa fa haka shi amma in za ka fita Allah Allah ya muru sama baka cewa yin mana dan annabi baka fadan wannan ubangiji ba a zuwa a sa mushi wasu matakala wanda ba shi ya ga maka ce wannan zai abu wannan matakalan ba Allah sai an gane wannan bambanci wannan qur'ani ma ya fada wata kullahu alladhi sa'al nabiyyi wal arham ba muna cewa a ba mu da zuci ba kace na bai wani fakarin ka ne amma kake hada shi arzikin Allah ya baka ba ai ai kana kana mushi mitaye da wannan zuci kana ka wannan ya halka tsakanin mu na'am ah wannan ai ko wannan san shi ko roƙon Allah ta'ala ce dan sa annabi to soyayya annabi wannan kaga ibada ce wannan cikin malamai sun ce ana iya cewa akwai da masu ba su cewa shi kansa wannan din ana wasu akwai ɗan maganganu akai amma dai ni ina ganin za a iya fada saboda dan san da nake ma annabi kake magana eh dan san da nake ma annabi kana son ka ce soyayya da ka kallafa mu in so manzo Allah wannan abu sai mu cewa shine wannan da ku soyayyo ya mu soyayyo a wajena a cikin yan adam to dan wannan abun da nake da maka biyayya yi min kaza wannan akai ibada ce bai dan miji da ka ce dan sallah ta na'am ayat wa hadha huwa al-adl al-madhkur fi qawli ta'ala fadin Allah ta'ala annahu yuhibbuna min fadlillah shine kuma daidai to da ubangiji ya faɗa a cikin fadin sa thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilu sai ga wanda suka kafirce ma ubangiji suna daidaita ubangiji da kuma sauran bayin sa wal ma'na abinda ake nufi a wannan ayar ala sahil qawlain akan magana mafi inganci maganganu guda biyu mafi ɗaya daga cikin maganganu guda biyu mafi inganci annahu ya'diluna bihi ghayrahu fil ibada shine suna daidaita ubangiji tare da ubangiji wani ubangiji wajen bauta wannan shine ya'dilun akan ana kafara cewa kuma ladina kafaru bi rabbihim ya'dilun ai suna daidaita wani ubangiji tare da ubangiji a wajen bautan da suke ma ubangiji to wannan shi ya mai da su mushe kai kuma fa yusawuna bainahu wa bain ghairihi fil hubbi wal ibada sai suka daidaita ubangiji da wani ubangiji wajen kullulo soyayya da shi ubangiji da kuma ibada da shi ubangiji wa kadalika qaulul mushrikin fil nar wannan kuma ne ce shine da kara samu in ka je kana son ka kalle maganar mushrikai a wutar jahannama li aslamihim yayin da suke fadan guba kansu da suke cewa tallahi murati da Allah in kunna la fi dalalin mubin lalle mun zama cikin bata dai ciwa bayani idin sawaikum bi rabbil alamin a lokacin da muka koma muna daidaita ku wannan guba ka da ubangijin halittu ashe ku ba za ku iya kan jama'a daga azaba ba amma shi ubangiji ko zai iya tafi da azaba kuma saboda mun fusata shi to da ko duk wani wanda kai da shi da shi ubangiji ka kula da kyau garin ajira yana zai yi maka wani abu daidai da malum fashi na ubangiji ya hada ka zai iya baka ko ko sai a ce an yi taron dangi amma a samu oxygen kuma bai ishe ka ba sai an mutu daga baya ubangiji ka nake wannan to ka daidai tashi wannan mahalukin da ubangiji wala ko amma Allah ta shirka balle aka yi amana cewa wani zai je ma da wasu da wani babban dikansa da wasu aljibai sai ya daga aljibai za a tashi da shi da zobansa ba kan kwaciya ba ko kaya shi ma a lokacin yana tashi lokacin da yayi to aya wai zamu daka ta insha Allah in muka tashi zo sai mu tashi wa hala huwa al-ilm al-mazkur fi qawli ta'ala thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dil abin da muka tashi Allah ya ba mu lada abin da muka kusura ta Allah ya fi mana wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh